This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfilu Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki muke farin kasancewa da ku a daren yau Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a yi cewa yayin da bangaren man fetur na Najeriya ke fama da matsalolin rashin wadataccen man da ƙarin farashi, lamarin ya kuma nuna yatsa. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramu ta Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake ƙarancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Kasan Masar ta yi kira yau Talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Tana mai cewa rikicin na iya faɗaɗa zuwa yaƙi na yankin idan ba a dakatar da faɗan a yankin da kuma tekun Bahrain ba. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan ganawa a fadarsa ta lokacin bazara da ke Al-Alamin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen yaƙi da ake ci gaba da yi da kuma yin amfani da hikima da amfani da kalaman zaman lafiya da diplomasiya. Al-Sisi ya ce dole ne dukkan ɓangarorin biyu su taka tsantsan game da haɗarin yaɗuwar yaƙin a yankin. Kuma haɗarin yaɗuwar yaƙin zai haifar da abin da ba zai misalti ba. Shugaban na Masar ya ce tsagaita wuta a Gaza dole ne ya zama mafarin amincewa da ƙasar Falasini daga ƙasashen duniya da kuma aiwatar da samar da ƙasashe biyu domin wannan shine ginshikin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Yau Talata Sarki Charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin Birtaniya inda wani mummunan harin wuka ya sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar ƙin jinin baƙi a faɗin ƙasar. Sarkin mai shekaru 75 da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna alhini ga waɗanda abin ya shafa, sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin Stockport da ke gabar teku. Fadar Buckingham ta ce yana so ya gode wa ma'aikatan agajin gaggawa saboda ci gaba da aikin da suke yi wa mutanen yankin. Tunda farko dai Charles ya sha suka daga wasu ciki har da masaniyar tarihi Kate Williams saboda rashin fitar da wata sanarwa a bainar jama'a akan tarzomar. Ko da yake basaraken ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan 'yan matan uku da aka kashe, amma bai ce komai ba kan tashin hankalin har kusan makonni biyu da suka wuce. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba, shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicen jiya Litinin. Ya yi ƙoƙarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarɓa ta gwarzo bayan da diyarsa Ashley ta gabatar da shi. Ya cika alƙawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci a babban taron jam'iyyar Democrat da ake gudanarwa a birnin Chicago na jihar Illinois. Shugaba Joe Biden ya ce za ta zama shugabar da shugabannin duniya ke girmamawa domin ta riga ta zama. Babu wanda ya ƙalubalanci Biden a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat. Wata guda da ya wuce kusan wakilai 4,000 sun shirya zabensa, amma a ranar Litinin ya daidaita goyon baya ga Harris da nasarorin da ya cimma a kan karagar mulki. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jimesi Kalushe ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki 7 su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce Kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunonin 12 bayan da suka yanka rodi a ɗakunan da ake kulla masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau Talata. Ya ce ‘yan sanda na gudanar da bincike kuma za a ɗauki mataki. Yau Talata, wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya jaddada cewa cutar ƙyandabri, ko da kuwa sabo ko tsohon nau'i, ba sabuwar cutar COVID ba ce, kamar da hukumomi suka san yadda za su shawo kan yaduwarta. Za mu iya kuma dole ne mu magance cutar ƙyandabri tare, in ji Hans Klug, daraktan yanki na WHO na Turai, a wani taron manema labarai na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa, don haka za mu zaɓi sanya tsari don kula da kawar da cutar ƙyandabri a duniya, ko kuma za mu shiga wani yanayi na tsoro da sakaci, yadda za mu ɗauki matakin yanzu da kuma a cikin shekaru masu zuwa zai tabbatar da gwaji mai mahimmanci ga Turai da duniya. Ƙyandabri cuta ce mai saurin yaduwa wadda ke haifar da ƙuraje masu fashewa da alamun mura. Yawanci babu ciwo sosai, amma tana iya kisa.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da bangaren man fetur na Najeriya ke fama da batutuwa kama daga tashin farashin kowace litar mai, rashin wadataccen man da ke kai ga ganin dogayen layi a gidajen mai, sai kuma cece ku ce kan biyan tallafin man fetur ɗin da sauransu. Ƙungiyar IFIMAN ta ce rashin samun man da kamfanin NNPC kai tsaye ne matsalar, sai dai kamfanin NNPC ya danganta matsalolin da wasu dalilai. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta aika mana da ƙarin bayani.
Batun fama da matsaloli a wajen samun man fetur a Najeriya kamar dogayen layin da ake gani a gidajen mai, baya ga bambance-bambancen farashin kowace lita a sassa daban-daban na kasar, musamman a makonnin baya, bayan nan dai abu ne da ya sanya 'yan kasar cikin yanayin matsi, inda ake yin kiraye-kirayen gwamnati da ta dawo da tallafin man fetur da ta cire sama da watanni 13 da suka gabata, kamar yadda za ku ji daga bakin wani dan kasa kuma masani.
Sunana Bashir Musa Usman. Haƙiƙanin ƙwarai da gaske masu ba shi shugaban kasar shawara gaskiya ba su duba al'amarin da al'umma ke ciki. Cire wannan tallafin man gaskiya ya haifar da matsaloli wanda koda za a dawo da shi yadda wasu masana suka ce an dawo da shi subsidy din, matsalar ta riga ta haifar, zai dau dan tsawon lokaci kafin a gyara. Amma dai ya kamata a ce shi shugaban kasa ya dawo da shi subsidy din da ya cire, saboda a samu saukin rayuwa. A yanzu mai ana sayar da shi a 1000, wai ma a subsidy an dan dawo da shi kenan. Shi shugaban kasa ya zauna da 'yan kasuwa da kuma masu aikin manna, refinerin mu a tsaya a kai na su dawo kan aiki.
A yayin waɗannan kiraye-kirayen ne, kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya, wato IFIMAN, ta ce mambobinta ba sa samun isassun kayan yadda ya kamata. Ni daga kamfanin NNPCL.
Sunana Alhaji Abubakar Mai Gandi Shetima. Ni ne shugaban dalalan 'yan kasuwan mai masu zaman kansu ta Najeriya. To, muna karɓan mai ne daga NNPC ko kuma DAP man, wato depot owners, ko kuma moman. Ta hannunsu ne muke samun mai mu kai a gidajen mu mu sauke domin mu sayar ba al'umma, saboda ba mu iya shigowa da mai. Ita kuma hukumar NNPC ita kadai ce ke iya shigowa da mai a cikin kasa. To, idan suka shigo da wannan mai, za su rarraba su bada kaso, sa'annan mu tura marketocin mu su je su dauko wannan mai su kai gidajen mansu. To, sai dai wajen rabo nan ne ake samun damuwa, domin mu ne masu gidajen mai da yawa kwarai da gaske. To, amma ba mu cika samun kason da ya kamata a bamu ba, kason da aka bamu dan kalilan ne. To, dole shi yasa za mu je ga ainihin masu depot ko kuma major marketers mu so mai gare su. To, idan muka je saye mai a wajen su, suna sa kuɗi da yawa. To, idan suka sa waɗannan kuɗaɗe, to idan marketocin mu suka je suka dauko wannan mai, ba su da wani zabi sai dai su ƙara farashi su sai da wannan mai. Dalilin da yasa kiga ana samun bambance-bambancen farashi kenan.
Sai dai kamfanin man kasar, wato NNPCL, ta bakin babban ma'ajinsa ya ce babban matsalar da aka samu shine daga kan hanyar ruwa da jiragen kebi suka yi mai.
Sunana Malam Umar Ajiya Isa, ni ne babban ma'ajin wannan kamfani na NPC. To kun ji bayani daga bakin shi director mu da ke kula da wannan haraka sai da mai. Yace babban matsalan da ya samu shine akwai wannan hanyar ruwa da jirage ka dokan mai daga Lagos su kai Warri, Port Harcourt, Calabar da Ogara. Muna kiran shi Escravos Channel. To wannan channel din idan MPA bata share shi ba, jirage na samun matsala a tsayawa. To yana cikin abubuwan da yasa mai jirage ba su isa wajajen da ake saukar da shi ba, za a iya kawo shi arewa da sauri.
A game da batun ci gaba da biyan tallafin man fetur kuwa, Alhaji Umar Ajiya Isa ya ce,
gaskiya tun shekara 8 ko 9 da suka wuce wannan kamfani, ni dai tunda na zo ina GED bayanan, ba a taɓa biyan wani ɗan kasuwa wai naira guda ba da sunan subsidy. Ba wani tallafi da mu muke ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba wani ɗan kasuwa. Abin da ake kira tallafi shine mun sayo manga kamar naira 1000 kan lita, mun kawo shi bakin teku. Mun kuma an ce mu saida shi kan naira 500 saboda mutane su samu rahusa.
Gwamnati.
To ke ga bashin tsakanin mu ne da gwamnati shine ake kira tallafin.
Kazalika kamfanin ya bayyana cewa ya sami ribar naira trillion 3 da biliyan 297 yayin da ƴan kasar ke nuna fargaba akan yawan bashin da ake bin kamfanin.
Alhamdulillah a wannan shekara mun samu riba bayan an cire haraji da ya kai trillion 3 da biliyan 200.
Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima Abdulrauf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A koda yaushe za a zuwa shafa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:42. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja
jama'a. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A shirin na wannan makon za mu duba batun bayar da jini kyauta a ƙasashen mu na Afirka.
Ni baran iya ba da jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun ba da jininsu don a taimaki al'umma, amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta. Kai ka bada da niyyar taimako, su kuma in wani ya zo a taimaka mai, shi kuma ba za a taimaka ba sai a caje shi kuɗi.
Da kuma yanda al'amarin yake a nan ƙasashen Turai.
Kwanaki na gani a kan Instagram ana cewa ana buƙatar baƙaƙe su ba da jini saboda masu sikila, kudin sai na registering na je.
Shirin dai ya bayar da muhimmanci kan gwagwarmayar da wasu baƙaƙen fata masu fama da ciwon sikila ke yi, da kuma martanin wasu ƴan uwansu na bayar da gudunmawar jini a wani al'amari na tausayawa jinsinsu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Duk da cewa bayar da kyautar jini ba wani sabon abu bane a ƙasashen Turai, sai dai masu fama da ciwon sikila, wato sickle cell anemia da turancin Ingilishi, mazauna ƙasashen Turai na fuskantar wasu matsaloli na daban wajen samun lafiya. Nan Dr. Sahal Muhammad Rabi'u, kwararre a fannin kimiyyar kwayoyin halitta da ke birnin Paris na Faransa, ya mana takaitaccen bayani a game da cutar sikila da kuma dalilan da ya sa ta fi kama baƙaƙen fata.
Mu baƙaƙe muna da wani cuta wanda yake ƙona jini wanda muke kiransa sickle cell anemia. Wannan anemian yana rage jini matuƙa sosai, wanda ko da yaushe mai wannan sikilan zai yi wuya a yi shekara guda wanda mai sikila bai buƙaci jini a jikinsa ba. So ba da jinin yana taimaka ma ceto rayuwa na irin wa'annan nau'in mutane, musamman mu baƙaƙe da wannan cuta kawai yana tattare da mu, amma kuma baya kama wani nau'i na wani kalar fata banda bakaki.
To a sakamakon yanda masu cutar ke da bukatar karin jini daga lokaci zuwa lokaci, amma kuma ke fuskantar karancin sa a sassan Turai, yasa gwamnatoci kamar na Birtaniya ke yawan shela ga jama'a musamman bakakin fata da su taimaka da gudunmawarsu. Maryam Bammali Ibrahim na ɗaya daga cikin masu bayar da jini kyauta.
Cututtuka da yawa da yake zama bakaki kamar mu, jinin mu ya fi taimaka musu, saboda alal misali kamar yadda na ce masu cutar sikla da kwai abin da yake a jinin mu mu bakaki, saboda cutar bakaki ne. To tunda cutar mu ne, jinin mu ya fi kyau ya taimaka, saboda haka shi yasa kurin na ji sha'awa na registry kwanaki na gani akan Instagram ana cewa ana bukatar bakake su ba da jini saboda masu sikla. Kudin sai na registry na je, nurse za ta zo ku yi magana ta kara jin bayani, sai a gwada iron dinka. Ni to alhamdulillah na wadaide, suka dan bani abin sha da dan biskit na zauna wani dadi.
To na zagaya babban asibitin koyarwa dake birnin Bonn na tarayyar Jamus. Nan ma dai na tadda bakaken fata da dama da suka ce sun zo bayar da jininsu ne bayan da suka gane mahimmancin yin hakan ga masu fama da ciwon sikila. Duk da cewa ba su amince na naɗi muryoyinsu ba, amma sun ce suna bayar da kyautan jinin su kuma koma gida cike da farin ciki.
Ich spende gerne Blut, seit ich erkannt habe.
Nan Frau Graka Kel kenan, jami'ar kiwon lafiya da mahaifinta ɗan Afirka ne kuma ƴarta guda, na fama da ciwon na sikila. Tana mai cewa, ni kaina na fahimci yadda cutar sikila ke shafar al'ummata. Na gano yadda cutar ta fi kama bakaken fata, wannan ya sa ni yanke shawarar bayar da jini akai-akai domin taimakawa wajen ceto rayukan waɗanda ke cikin bukata, kuma abu ne da ke matukar faranta min rai. To bai dai ga taimakon marasa lafiya, Dr. Sahal ya yi ƙarin bayani a game da tasirin bayar da jini ga lafiyar shi mai bayarwa.
Hakika gudunmawa da ake badawa na jini yana da tasiri ga dan adam da rayuwa da zamantakewa. Ga shi wanda ke bada jinin yana taimakawa wajen fahimtar cututtuka daga ka iya kama jininsa wajen bada jinin, saboda dusan da mutum zai bada jini ana yin gwaje-gwaje akan jininsa a ga ko akwai wani damuwa ko wani hatsari ga shi kansa jininsa kafin a dauka a baiwa wani. Na biyu kuma yana rage hatsari na kamuwa da ciwon zuciya, saboda jini yana da alaka da shi kanshi aikace-aikace da zuciya yake yi. To bada jinin yana rage wannan hatsarin na samun wannan cuta na zuciya. Na uku shine akwai wani sinadari da muke ce mai iron a cikin jini, wanda bada jinin nan yana kokarin daidaita wannan iron level din da ke cikin jinin dan adam. Na hudu shine bada jini yana rage hatsari na kamuwa da cuta na kansa. Wannan ba karamin tasiri bane, saboda mun san cewa duniya yanzu ana fama da wannan cututtuka na kansa.
Haka yake, sai dai kawo yanzu a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da dama na ci gaba da kauracewa batun bayar da jini duk da sanin mahimmancin sa, kamar waɗannan matasan da aka saka sunayensu.
To bada jini abu ne mai kyau, kuma duk wani wanda yake da zuciyar taimakon al'umma zai ga lallai ya dace ya bada jini. Amma ni gaskiya irin yanayin da muke ciki na karancin amana a ƙasar mu Najeriya, ni ba zan iya bada jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun bada jininsu don a taimaki al'umma, amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da niyyar taimako, su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka mai ba sai a caje shi kuɗi. Ni na ga wannan da ido na wasu asibitoci, wannan dalili ya sa ni ba zan iya bada jini.
Akwai inda zan iya bayarwa, kuma akwai inda ba zan iya bayarwa. Idan ina da jini enough a jikina da yawa, misali wanda zan iya bayarwa ko da ma taimakon da sauran abubuwa, zan iya bayarwa ma nan taimaka. Amma idan na ga in dai na bayar ni zan cutu, to gaskiya ba zan bayar ba.
bada jini in dai kana da hali kana da lafiya yana da kyau saboda baka san sanda ko wani naka wani dai cikin al'umma ko ta yaya yana bukatar jini to ka ya zama ka taimaka masu
To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla a gaida Ramatu Garba. Yanzu kuma lokacin da zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake karancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. To ga kira na farko mun samu daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? Malam Nasara kana tare da mu? To kana tare da mu Malam daga Nasarawa? To da alama dai ya goce nan Nasarawa to bar mu je ga wani line. Wane ne akan line daga ina yake kira? Amin wa alaikum salam. Wane ne akan line? Ya sunan malamin?
Ashiru
me to ana matsalar man fetur a Najeriya.
Eh gaskiya
me yasa ake karancin shi?
Mu abun nan yana babu mu. Gaskiya adalishin kishin kasa da taranci da rashawa da yamma wannan ma'aikatan mai ta NNCC. Mu muna ba shugaban kasa shawara da duk wani mai fada a shugaban NNCC din ne ya kamata a ce an canza shi. Abubuwan da yake yi gaskiya baya gyara ma 'yan kasa. Gaman nan yana da tsada amma kuma wai ko da yaushe a ce 'yan kasa suna ta wahalar mai mu mun rasa gane wannan matsala wannan abu.
To mun gode ra'ayinka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Amin wa alaikum salam. Wane ne akan layin?
Rabiu ne manja ne da kanwa dokan dare.
To Rabiu, ana wahalar man fetur, karancin man fetur a Najeriya. Ta yaya kake ganin za a iya magance wannan al'amari?
Gaskiyar maganar da gwamnati da 'yan kasuwa duk suke jawo wannan abu da dankar don saboda su samu kuɗi ba sa fitin talakawa.
Menene shawara ka gare su?
To shawara na gare su su ji tsoron Allah su taimaka mu talakawa ɗan abin da su samu ya ishe su ci kuma za a mutu a bar komai da gani na duniya.
To ma ɗayar mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi. Mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Kanan Dabo. Wane ne akan layi da Kano?
Salamu alaikum. Yana tare da Idris ne Samira daga rijin Lemo Kano Najeriya. To gaskiya lamari abin da ya kawo karancin man fetur a Najeriya sun zuta da ko zalin da shugaban gari mun dalili. A nan dan Kano dan Gote ya gina matatan mai amma dan munafiki an ki aye za a bude saboda kawai sun zuta da ko san to a tuda da mutane wannan ne gaskiya lamari abin da bamu da bukata. Ya kamata a
adana. To baka gani an ce zuwa 1 ga watan Oktoba za a fara sayen masa da wannan man yanda zai tace shi ya sayarwa 'yan Najeriya.
Allah ya tabbata domin a baya an fita da na kuma a magana abin da yawa. Allah ubangiji ya sa ɗaya ga watan Oktoba ya tabbata. Allah ya tabbata da shi.
To malam mun gode kwarai. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Na Kaduna kana tare da ni? To alama kamar layin ya goce kuma na Kaduna baya kusa. Masu sauraro a daga waya a kira mu a bayyana mana ra'ayoyi. Ta yaya kuke ganin za a magance wannan karancin man fetur da ke faruwa a Najeriya? Akwai mutum akan layi. Wane ne akan layi?
To sunana dai dan Asaba mai fata daga nan Yawuri jihar Kebbi.
To dan Asaba, ta wani hanya kake ganin za a iya magance wannan al'amari?
To ta yadda za a magance wannan al'amari a tsaya a ji tsoron Allah.
Malam dan Asaba kana tare da mu? To dan Sa'a Asabar ya fara da cewa a ji tsoron Allah amma kuma ya katsewa masu sauraron sa. To da alama ko layin sa ya goce. Dan Asabar zaka iya gwadawa ka ganin Allah ya sa an dace za ka iya samu sai ka dawo kan layi. To wane ne akan layi kuma daga ina ke kira?
Assalamu Sunana Sani Kima daga Maraba Jos Kaduna.
To Malam Sani daga Jos, menene ra'ayinka a yau?
Sabo Kima, to ra'ayina gaskiya akan wannan matsalan mai su da wayannan makitar din ya kamata su ji tsoron Allah.
To ai sun ce su ba matsalar su bace, sun ce daga NNPCL ne.
Eh to ai su din ne cin hanci da rashawa ne yawa akan wannan kuma. Musamman su masu gidajen man su kansu zuciya ne, haka ita ma gwamnatin da suke hudan wannan san zuciya yawa, saboda haka duka mu tare mu ji tsoron Allah. Don wannan shine kusan yake tafiyar da rayuwar mu, kuma ya sa mu cikin tsanani gaskiya da irin da ake tunani.
To Sani Kima, mun gode da wannan ra'ayi naka, bari mu garzaya Jigawa. Wane ne aka layi daga Jigawa? To masu sauraro layika ma buɗe suke, ku kira ku bayyana mana ayoyi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya. To Malam Usman, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Masha Allah, an fada aiki dan uwa kai tsaye kana tare da Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To dan Fulani, me zaka bada, me zaka shawara zaka bayar ga wani karancin man fetur da ke faruwa yanzu nan a Najeriya?
To alhamdulillah, abunda zan cewa abunda na farko za a fara magance a maganci matsalar wato shin hanci da rashawa, saboda shi ne ka kawo muna garincin man fetur a Najeriya, kuma abu ya nuna gazawa ne ga masu fitar da shi. Ya kamata kuma ƙarfi inda za a kawo ƙarfi a kan wannan abun. Shugaban ƙasa ne wani Ahmad Tinubu, shi ne zai tsaya a kalli yadda al'amuran suke tafiya, idan shi ne zai tsayawa ya tsara komi daidai da daidai. Ya kamata kuma ya tsaya duba ya taimakawa ta nakawa, don suna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To Ubangiji Allah kawo. To Usman dan Fulani, mun gode. Usman dan Fulani, mun gode da wannan ra'ayi naka da kai, ka bada gudunmawa. Wani ne akan layi daga Jigawa?
Rabi Taura ne akan layi.
Rabi Taura, to ta yaya kake ganin za a iya kawar da wannan al'amari, ko kuma a kawo
babban abin da ya kamata a yi domin kawar da wannan matsala ta fetur a Najeriya? Shine dakile cin hanci da rashawa. Wannan shine a ɗaya daga cikin abin da yake kawo tasgaro harkar fetur a Najeriya, fi sabilillahi. Saboda haka in ba wannan yakin aka yi ba, aka dakile cin hanci da rashawa, ana nan dai a gidan jiya.
To Usman Taura, mun gode kuma da ɗaukan wai kamar ka ƙarshen ɗaga wai mu. A yau sai gobe za mu ga wannan lokaci, za mu sake buɗewa ku, dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasan Masar ta yi kira yau Talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Tana mai cewa rikicin na iya faɗaɗa zuwa yaƙi na yankin, don ba a dakatar da faɗan a yankin da kuma tekun Bahrain ba. Yau Talata, Sarki Charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin Birtaniya, inda wani mummunan harin wuka ya yi sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar ƙin jinin baƙi a faɗin ƙasar. Sarkin mai shekaru 75 da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna alhini ga waɗanda abin ya shafa, sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin Stockport da ke gabar teku. Wata guda bayan ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba, shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicen jiya Litinin. Ya yi ƙoƙarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarɓa ta gwarzo bayan da ɗiyarsa Ashley ta gabatar da shi. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jumaisi Kalusha ne a ofishin 'yan sanda, bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki 7 da gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a.
To madalla, masu rawa da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake buɗe muku, wato za mu kawo muku wani sabon shiri gobe da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai wadda ta haɗa shin da bada umarni Fiona Wamainan Dudu, har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya tashi mu lafiya. Assalamu alaikum.